This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shirin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta iya ikirarin nasara kan kungiyar Boko Haram ba tare da ceto 'yan mata ɗaliban nan da aka sace su bara daga garin Chibok ba. Ya bayyana Boko Haram da cewa kungiya ce ta marasa imani, marasa tunani, kuma nesassu daga addinin Musulunci. Mr. Buhari, wanda ya gaji gullar Jonathan, shi ne ɗan Najeriya na farko da ya kayar da shugaban ƙasa mai ci a zaben shugaban ƙasar. Ya ɗauran tsuwarar kama aikin ce a wata hidima mai cike da shagulgula a Abuja, babban birnin ƙasar, zagaye da kwalaye masu launonin kore da fari na tutar Najeriya. A jawabinsa a wurin ƙaddamarwar, Mr. Buhari ya ce yana son Najeriya ta yi jagoranci kamar yadda ake sa rai a Afirka. Najeriya ce ƙasar da ta fi yawan jama'a da kuma tattalin arzikin man fetur a Afirka. Ya kuma lura da irin matsalar tattalin arzikin da Najeriya ke ciki har da tsananin rashin ayyukan yi da kuma tsabar fatara. Sannan ya kuma sha alwashin tunkarar daɗaɗɗiyar matsalar nan ta ƙarancin wutar lantarki gadan-gadan. Bukin rantsarwar ya sami halartar shugabannin ƙasashe da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jagoranci tawagar Amurka. Shi ma shugaban Najeriya mai dab da barin gado a lokacin, wato Goodluck Jonathan, ya halara. A halin da ake ciki kuma, ɗazunnan wakilinmu a birnin Maiduguri, Haruna Dauda Biyu, ya ce ƙungiyar Boko Haram ta hallaka mutane da dama a birnin da daren jiya Juma'a.
Wato, Malam Ibrahim, tun jiya da dare misalin ƙarfe 1 ne muka dinga jin ƙarin harbe-harben ababa masu fashewa. A wadda misali muka samu labarin cewa kamar 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ke ta harɓo makami mai linzami wanda ake cewa rocket launcher zuwa cikin garin Maiduguri. Bisa bayanai da muke samu da safen nan shi ne wannan makami mai linzami da suke harɓowa ya kashe mutane da dama a unguwar Gomari da kuma Ajilari. Wato, ana magana ma kamar waɗannan 'yan Boko Haram sun zo ne sun gagara shiga cikin garin Maiduguri suka dinga harba irin waɗannan makamai wanda ya kan faɗa gidajen mutane.
Ana da adadin mutanen da suka mutu da kuma ɓarnar da aka yi?
A yanzu dai babu adadin mutanen da suka mutu da kuma ɓarnar gaskiya, amma bisa bayanai da nake samu shi ne aka ji an ce wannan gida mutane uku sun mutu, wannan gida an samu yaro karara mutu, akwai wani ma da yake bani labarin cewa sun rabu da wani kenan zai tsallaka kwalta sai wannan makami mai linzami ya zo ya same shi a nan take ko ya faɗi ya mutu.
To, ko jami'an tsaro sun yi wani abu game da wannan al'amarin?
Ba su ce da mu komai ba har yanzu, kuma babu wani bayani da muka samu daga wurinsu. Sai dai a daren jiya na ji ƙaran jirgin sama haka na shawagi a sararin samaniya.
To, me ake ciki a halin yanzu?
Yanzu haka babu komai ya lafa a halin yanzu.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce ikirarin mallakar wani yankin ƙasa da China ke yi a tekun kudancin China yana ya saba ma ka'idar ƙasa da ƙasa. Kuma Amurka na adawa da duk wani mataki na gudanar da ayyukan soja a wannan yankin ƙasar da ake takaddama a kai. Kata ya gaya wa wani taron manyan jami'an tsaron da ake yi a Singapore a yau dinnan Asabar cewa Amurka na matukar damuwa da girman tsibirin da China ke ginawa da kuma yiwuwar a dada mai da yankin ƙasar da aka kirkiro wurin harkokin soji. Ya gaya ma manyan jami'an tsaron daga yankin ƙasashen Asia da Pacific da ke halartar tattaunawar da ake yi kan tsaro a Shangri-La cewa duk da yake su ma sauran masu ikirarin mallakar yankin ƙasar sun kafa tutocinsu, ƙasar China ta wuce makaɗi da rawa inda take ikirarin mallakar yankin ƙasa hekta 800 a cikin watanni 18 kawai. To, amma wakilin sojin China a wurin taron, Kanar Zhao Ziozhao, na jami'ar kimiyyar soji ta China, ya ce wannan furucin bai ma taso ba. Amurka na buƙatar Burundi ta jinkirta zaben ƙasar da ke tafe bayan shafi makonni ana tashi-tashin hankula. Halin da ake ciki ba na gudanar da zaɓe sahihi, adali kuma a demokradiyyance ba ne, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Rake a jiya Juma'a. Wani yaro ya samu rauni a wani harin gurnetin da aka kai jiya Juma'a a wani wurin ajiye motoci na wani banki a Bujumbura babban birnin ƙasar. An kashe mutane aƙalla biyu a wasu hare-haren gurneti na baya-bayan nan. Shugaban Amurka Barack Obama na ƙara matsa lamba ma Majalisar Dattawan Amurka, wacce ga dukkan alamu za ta shiga dambarwar siyasa a gobe Lahadi, lokacin da za ta yi zama 'yan sa'o'i kafin wa'adin wani wato muhimmin ɓangare na ikon da aka baiwa hukumar leƙen asiri ta ƙasa NSA ya cika. Kafin majalisun biyu su tafi hutun mako guda, Majalisar Wakilai ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da dokar 'yancin Amurka da gagarumin rinjaye. Wannan ƙudurin da kowane ɓangare ya haƙura da shi ya kawo ƙarshen tattara bayanan wayoyin da Amurkawa ke bugawa. To, amma ya amince hukumar ta NSA ta binciki bayanan wayoyin da aka buga ɗin daga wurin kamfanonin wayoyin bisa buƙata. Musa Obama ya kira majalisar da ta wato ya kira ga majalisar da ta wanda ta gaggauta rattaba hannu a gobe Lahadi akan ƙudurin da majalisar wakilan ta amince da shi kafin wa'adin tanaji-tanaji uku na dokar kishin ƙasa ta Amurka ɗin wadda aka kafa a shekara ta 2001 ya cika. Shugaban ya faɗi jiya Juma'a cewa ya gana da Attorney General Loretta Lynch a fadar White House don tattaunawa kan jerin batutuwa ciki har da batun na hukumar ta NSA. Shugaban ya ce Allah dai ya kiyaye aukuwar harin ta'addanci wanda da a ce wannan tsarin na nan da bai faruwa. An sake zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA Mr. Sepp Blatter don wani wa'adi na shekaru hudu 'yan kwanaki bayan jerin zarge-zargen almundahana ya girgiza hukumar ta kwallon kafa.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. To ma da layo me muke tabbata su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da cutar mahaifa. Rahoton mu na biyu a game da cutar zazzabin cizon sauro. Yayin da rahoton mu na uku zai magana a game da cutar sikila. Rahoton mu na hudu zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. Dan haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin.
To kai daga nan zamanin nan na mubarai da alamar tambaya. Mata na fama maza suna yi kai ni wannan duniya. Ga samari na sanyin aure ba hari babu kudin haya. Mata kuma sun saka buri wai ka ji har da kudin wata tambaya. Talakawa na fama wasu da arzikin su suna yin totiya. Hauhawa muke hayayyafa ake da yawa ƴaƴa ba tarbiya.
masana kiwon lafiya sun ce akwai hanyoyi da dama waɗanda mata ke ɗaukar cutar mahaifa ba wai ta hanyar jima'i kaɗai ba. Ana dai iya kamuwa da cututtukan ta hanyar bayan gida mara tsafta.
Matsalar cututtukan da ke damun mata a mahaifa matsala ce babba wadda a lokuta da dama takan zamo sanadiyar hana su haihuwa ko kuma lalata mahaifarsu baki daya. Sai dai kuma abin takaicin shine waɗansu matan idan suka fara ganin canjin yanayi ya fara kama su ta hanyar fitar da ruwan da basu saba gani ba ta al'aurar su, sai su yi shakulatin bangaro da lamarin domin dai ba za su ziyarci masu lura da lafiya ba har sai abin ya zama matsalar da ba za a iya shawo kanta cikin sauki ba. To ko menene abin da ke haddasa wa matan saurin kamuwa da cututtuka a mahaifa? Na tuntuɓi Dr. Yamuna wadda ƙwararriya ce a fannin kula da lafiyar mata a asibitin Rashid Shakone a jihar Jigawa.
Akwai matsalolin da hakanan suke samun mai ba tare da wani takamaiman sila ba. Kuma matsalolin da suke ake iya ɗauka ko ta hanyar jima'i da sauransu. Da akwai kuma wasu matsalolin wanda yin wani abu ko amfani da wani abu ko magunguna haka ko na shafa ko na gargajiya ko ma na bature wani lokacin akan samu yakan kawo su irin matsalolin. Sannan kuma waɗansu matsalolin suna da alaƙa da rashin haihuwa, wasu kuma suna da alaƙa da yawan haihuwa.
Ko waɗanne alamomi ne na wannan cuta?
Wasu za su ga sun fara da kaman ƙaiƙayi, ƙaiƙayin nan ko a fata ko kuma a'a suna zubar da wani ruwa. To wa'annan duk matsaloli ne wanda suke a farko-farko tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kan su za a iya magance su. Waɗansu sai a raina su nan kuma aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala. Wasu kuma ba ma ƙaiƙayi ba ne ko fitar ruwa, wasu suna samun kaman raɗaɗi haka, to shi ma matsala ne. Sannan kuma akwai jirkicewa al'ada.
Na ƙara tambayar likitar da cewar ko me ke kawo cikas ga matan suke kin halartar asibiti game da wannan ciwo?
To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'umman mu take da yanayin kunya da sauransu, da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ki ga cewa ba mata da yawa da suke ciki.
Wanda jan hankali likitan za ta yi ga mata domin kulawa da lafiyarsu.
Harkar lafiya dole sai an yi ƙasa da kunya, kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya, an yi tambaya, an yi bayani akan shi ba. Abu na biyu shine shi kanshi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya. Da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace ya kamata akwai wani ko wata ma mace wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya, ko da kuwa ba wai nurse ce ko likita ta bace, ko da mai shara asibiti ce ya zama da mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata sanda za a duba ta a guraren da take jin kunya. Gaskiya mata a kula sosai, matsala tun tana karamar ta tafi saukin magani. Daga sarar sun ga abin da ba daidai ba kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi karfin su.
Sai Allah kiwo dai ya fi Allah nanan. Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi, likitoci a jamhuriyar Niger sun gudanar da wani taro da zai nazarin adadin mutane nawa ne za a raba wa gidan sauro a wani mataki na ƙoƙarin shawo kan matsalar cutar zazzabin cizon sauro da ke addabar mata masu juna biyu da ƙananan yara.
Ta tawagar kwamitin ƙwararrun likitoci daga ofishin ministan kiwon lafiya da ke babban birnin Yamai da wani taron iya nazari yadda ya dace a girgage yawan mutanen da za a baiwa gidan sange kyauta a watanni masu zuwa, duka a burin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai matuƙar illa ga mata masu juna biyu da ƙananan yara. Dr. Ramatu, ɗaya daga cikin wannan tawaga, ta mana fashin baƙin ita wannan fasaha.
Dan shine yanzu mun kace yanzu kowa da kowa za a ɗauka bisa kan wanga sabon tsari da zamu ɗauka, kenan sangen kowa da kowa ne zai samu shi.
A nan jihar Maradi gidan sange nawa za ta samu?
Nan Maradi da mun kalissa ha wajen miliyan 2 da rabi ne sangen da zamu rarraba, kuma sange guda mutum biyu ne ake yi. In an lissa ha mutanen gidan su nawa ne sai a kilga, yan kilga yanzu sai a yi sange guda mutum biyu, sange guda mutum biyu haka nan ne ake bada.
Kuna sa ran duka mutanen jihar Maradi su samu sangen?
An taka mun tabbata tunda cikin lissahin da mun kai muna sa kantite da za a sa ko mutane masu tahiya suna dawa, tunda mun san dai mutane ba zama wuri guda suke ba, kenan mutanen nan ko sun komo suna samun sange.
To shi wannan gidan sange da za ku bada, kuna ganin alamun zai kawo sauki ga zazzabin cizon sauro da ke hallaka mata da ƙananan yara kenan?
sosai sha'ani 2009 da sun kai da an kai rarraben sangen ga mun gani vraiment abun gan fali gina ciyo saboran ga ya rage kwarai ma dan shine yanzu muke ya kai shekara uku da ya kamata yanzu kuma a bada sabbin sange da mutane su samu lafiya
wannan taimakon gidan sange gwamnatin Niger ci koko tare da kungiyoyi masu hannu da shirin duniya suka bada
to gwamnatin Niger da mi akwai wani partner da ake ce mishi Fond Mondial shine ya bada kuɗi da an kasa ya an sangen ga me kullum hannu dai ana tare ne da gwamnati da duk mutane da suke aiki cikin haraka a rage malati
so tare dai da zaran gwamnati ko ta kungiya mai hannu da shuni ta tallafa kudin gidan sange sai ka gane shi a titi ana saidawa to ko dan taimakon haka ina mutukan dauka Dr. Ramatu ta amsa tambayar gidan rediyon Muryar Amurka
wallahi mun dauki mataki ma da yawa ne ma mun ka duka amma ka san dan adam waɗanda suke za su aiki da shi in kana da zuciya lalala zuciya ko ka an kai kana yi amma dai mu lissahin da mun kai duka mutanen da suke aiki mun sa kaidoi da matakai da zai sa abu irin waɗannan abubuwa su rarrage mun ba sensibilization ƙarhi kawai wayan kai ƙarhi tunda shine yake sa mutunan ya gane menene anhwane abun nan bai gudda shi tai
kira zaki ga mutane
yanzu kiran da zani mutanen maradi dai ina so su zan sauraron radio tunda da radio da liktoci su ne mutanen mu su yi musu explique ranan nan da rabon sange dan shi muna so kowa da kowa tun mai gidan zuwa mutanen sauran gidan matan da yaran in an zo wurin ba su tikekin su tsaya su gayi mutanen da aka gare su dan a ba su tikekin da ya kamata ba mu so abu yayi hada ai lisahi da kowa yana samun sangen muna so mutane su huto da dama su zo su godi ka ana so a hudda a kare malatin ga kowa ya huta tunda mu duka muna nan muna wahala biskan abun ga
yan iya magana kan ce dai ajiya maganin wata rana da yadda ce wayan daya su san manufar aiki da gidan sangi ko na lokaci Shaibu Mani Murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani Ƙungiyar masu fama da cutar sikila na jihar Bauchi sun bayyana damuwarsu game da rashin kulawa da suke samu daga gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Ƙungiyar masu fama da cutar sikila sun koka game da yadda ake barinsu a baya wajen tallafin da suke samu daga ƙungiyoyi gwamnati da masu zaman kansu. Uwa uba ga rashin likitan da yake kula da su a wannan lokaci. Malama Hajara Sani tace tana neman tallafi daga gwamnati da su kula da su ta wajen jinyar da suke fama da shi.
Game da abubuwan da muke yi yau a ce akwai ƙungiyar nan akwai mutanen da suka kai akalla ba a kasar ba muna da 9,000 da 776 amma yau a ce an daga likitan mu cancak an mai da shi wani waje gwamnatin nan a jihar Bauchi idan bata ji tausayin komai ba ai ta ji tausayin bayin Allah kuma yau ta yi tunani yau waɗannan da aka daga shin ka daga uba ka gina gida ka ce kar iyayensa su je ta ka musu adalci eh fi sabilillah to ni ina gaya muku nakan ce muku kullun wannan kukan da muke tare da shi wannan damuwa ba ni ɗaya bane dukkan mu ne duk wanda yake da sikila bar me ɗaya me biyu me uku me hudu me biyar yana cikin tashin hankali a ce ka dauko hanyar ka gaba ɗaya kana tunanin akwai likitan da zai duba ka a ce yana da gida biyu dole sai ka tambaya yana can ko yana nan kin ga ba zai yiwu ba shi yasa nake gaya muku nake ce mu fito duk da mazajen mu idan mace ta yi jagora ta gagara to sai maza su dauki hanya su maza ne wani wajen za su iya shiga mu sai dai mu tsaya a bayan su mu bi bayan su idan suka shiga dole tafiyan da mata ne mu ma za mu bi bayan su kuma su din mu ba mu iya yin abun ba su sai su yi tunda karfi ne nasu na maza a yanda muke kuka muke dada kokawa shine a rayuwar da yau muke ciki shi wannan zai tashi da ke da mijinki duka ba ku da kuɗi kuma ciwon nan da ya tashi a halin a yanzu da ake cikin nan ya zama ayi ta shan jini jinin nan ya yawa akwai randa ne muka hira da wannan bewar Allah na koka akan maganan jini akalla ba a kasar ba mun samu mutane sun fi sama da 300 wanda suke zuwa neman cewa taimako tunda suka ji kukan taimakon nan suna zuwa amma ba mu da fridge ne da mu ajiye jinin wanda ma gashi nan ya zo dai ba fi sabilillah kudin da za a biya kudin ledan jinin baka da shi kana kallon rayuwar yanda yaron yake zama da kai da mijin da matan wani sa'in in Allah ya kada karin kwana kina kallon dan haka zai tafi to shi nake ga ya mana nake ce mu taimaki kanmu kafin gwamnatin ta taimake mu mu yi kokari wa kanmu kafin a taimaka mana tunda abin ya gagara a wannan gwamnati kan mun tada mota amma ta bada mana hayaki ta tafi ta bar mu to muna roƙon arziki ga gwamnatin da za ta shiga don Allah don Annabi ta ji kanmu ta ji tausayin mu ta daga ido ta dubi halin da muke ciki da rayuwar da muke ciki da ƴaƴanmu muna cikin wani irin hali yau daga watan 2 zuwa watan 3 na kwanta so 7 da ƴaƴana ina rayuwarka zaka je me zaka dauka me zaka ajiye me ka ba su suka ci me kake tunanin magani me kake idan a gidan haya kake me ka ba da me haya eh don Allah mu taimaki kanmu mu kuma har yau roƙon da muke ba wai a jihar Bauchi kadai ba uban kasar mu da ya hau daman ya hau saboda talaka ne to muna mika wannan kokan bara a gare shi wallahi wallahi yan sikilan jihar Bauchi idan kika san bayi to mun kai muna neman a enta mu
malama Hajara Sani jami'a a kungiyar masu fama da cutar sikila Na'ima Ahmad da Aisha dan dada Ahmadu wasu daga cikin masu fama da cutar sikila sun koka
ina roƙon Allah da ya ba mu lafiya ya ba mu saukin wannan cuta da ya dora mana sannan haka ina kira ga gwamnatin da Allah ya dora mata shugabancin mu suna ikrarin su masu taimakon talakawa ne musulunci ya dora mana cewa kada mu yi mummunan addu'a wa shugabanninmu ina kuka mahaifina yana dauke da masu sikila su shida da wannan gwamnati ta tallafa mana ta tausaya mana ta taimaki rayuwar mu ba mu da gata da ya wuce Allah a doran duniya su taimaka mana yau ko ba mu sai magani ba randa da mu zo clinic kudin da mahaifinmu da ya nema ya ba mu abin da zamu hau abin hawa da abin da zamu biya kudin PC bin da za a yi shi ma wani kalubale ne ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da su taimake mu su tausaya mana su dubi girman Allah su tausaya mana su taimake mu su kawo mana ci gaba a cikin wannan damuwoyi namu kuma ina roƙon Allah da ya saka wa likitan mu da alheri ya saka mishi da aljanna Allah kada ka bari bayan shi ya lalace Allah ka mishi jagoranci taimaka mana Allah ka ba wa shugabannin mu ikon taimaka
Ubangiji Allah ka taimaka mana akan waɗannan ƴaƴanmu da Ubangiji ya doro musu wannan lallura su dubiye mu da idan rahama ga yanda muke fama da ƴaƴanmu gurin daura jini gurin da ma da mu zo mu fito mu zo mu kawo waɗannan ƴaƴa gurin clinic idan aka ga waɗansu irin guraren da muke fitowa tashin hankali ne kudin a caban da zamu zo wannan guri ina da ƴaƴa biyu masu sikila wanda waɗanda Allah ya sa suka riga mu gidan gaskiya
Na'ima da Aisha dan dada Ahmadu kenan Amina Abdullahi Girbo sashin Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo a jihar Niger jami'an lafiya sun dukuba wajen fadakar da al'ummar jihar yadda za a kare kai daga kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida
A ci gaba da kokarin kawar da cutar HIV ko kuma sida a Najeriya jami'an kiwon lafiya a matakin yankunan karkara na jihar Niger sun dukufa wajen faddakarwa game da wannan cuta ko da yake dai bayanai sun tabbatar da cewa ana samun ci gaba sosai a yaki da cutar ta HIV amma masana kiwon lafiya a Najeriya na nuni da cewa akwai matukar bukatar kara himma Kasim Muhammad Madaki jami'in kiwon lafiya ne a karamar hukumar Chanchaga ta jihar Niger yayi bayanin irin matakan da suke dauka
amma mun yi magana akan HIV most especially abin da ya kamata mu ba community shine kaman wurin aski da kuma yankan kumba da wurin jima'i maganar da muke cewa idan za su wayna abubban akwai abin da ya kamata su yi kafin ayi amfani da wayna abubban da za aski da shi ko kuma a yankin kumba da shi ko kuma wurin jima'i
Tamam me kuka yi la'akari da shi yanzu akan wannan cuta ta HIV abun ana samun sauki ko ku yana raguwa ne
lalle ana samun sauki akan sauki saboda irin fadakar da community da muke shiga muke gaya musu da kuma asibiti idan mata sun zo awo ake gaya musu abinda ke sa ake kamuwa da wannan cutan so irin so la'akari da shi su ta amfani da abun inda ya kamata in suna amfani da shi in Allah ya da ba su kamu da wannan cutan ba
Duk da haka dai masana akan wannan fanni na nuna bukatar ganin gwamnati ta kara himma wajen bada tallafi akan yaki da cutar ta HIV. Malam Kasim Salihu mai fadakarwa ne akan wannan cuta a nan jihar Niger ga abin da yake cewa.
Abin da zan ce akan wannan shine kamar gwamnati ta kara kokari taimaka ma local government inda za su kara shiga wa'annan community din suna mobilizing nasu akan wannan. Ciwon kanjamau
matakin karkara ina fahimce kake
Eh, saboda kokarin da muka samu sosai shine wannan kungiyar MSH su ne suke taimaka mana da wannan abin gwaji din. Kuma mun ji nan gaba nan da wata biyar ko aja za su bamu. To in sun bamu, ya zamu mu samu ina abin da zamu shiga community shi muna musu wannan gwaji din. Eh, so shawara da zan bar gwamnati da ƙara himma.
Bayanai dai sun tabbatar da cewa mata sun fi hadarin kamuwa da wannan cuta. Akan haka ne ma wata jami'ar kiwon lafiya Aishatu Muhammad Wushishi ta baiwa matan wannan shawara.
Shawara na farko shine kowace mace ta aje batun kunya, ta aje batun kishi da sauransu a gefe. Mu fuskanci gaskiya, saboda ita gaskiya ba a yi mata ado. Yau kada ki ga mai gidanki da condom a riga ko a wando, kizo ki ta bala'i, yana son ki ne, shi yasa yake amfani da condom. Saboda idan bai amfani da condom bai kwaso miki kanjamau, wani ne kika fi so, amfani da condom ko ko ya kwaso miki ciwo?
A halin da ake ciki dai, masana harkokin lafiya sun tabbatar da cewa idan har malaman addinai suka ƙara himma wajen fadakar da jama'a akan wannan al'amari, to babu shakka za a samu biyan bukata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Da wannan rahoto na Mustapha Nasiru Batsari muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin.
Yau sai kaga dan karamin yaro amma iya shege ya iya. Sani amma mara shi sai dai yayi dan wuya.
Nafsi dan kusa duniya,
kuma daga shi sai ɗayan saka zalunci ba bibiya.
Nafsi dan kusa duniya,
in ba ka da shi ba.
To mai sauraro, anan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai ma kongobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Daga miji da mata bayar da lissafi har namun miya. Wani na gona, wani na saka, wani na yin wankin tagiya.
Tuwa gaida malamai, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta iya ikirarin nasara kan kungiyar Boko Haram ba tare da ceto 'yan mata ɗaliban nan da aka sace su bara daga garin Chibok ba. Ya bayyana Boko Haram da cewa kungiya ce ta marasa tunani, marasa imani, kuma nisassu daga addinin Musulunci. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce ikirarin mallakar wani yankin ƙasa da China ke yi a tekun kudancin China ya saba ma ka'idar ƙasa da ƙasa, kuma Amurka na adawa da duk wani mataki na gudanar da ayyukan soja a wannan yankin ƙasar da ake takaddama a kai. Amurka na buƙatar Burundi ta jinkirta zaben ƙasar da ke tafi bayan shafe makoni ana ta tashi-tashin hankula a ƙasar. Sannan shugaban Amurka Barack Obama na ƙara matsa lamba majalisar dokokin Amurka, wacce ke ga dukkan alamu za ta shiga dambarwar siyasa a gobe Lahadi don ta rattafa hannu kan dokar wato saka mara masu waya a Amurka.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.